Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yi ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 7 ga watan Satumban shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafe da shi ga kanun labarai.
Goyen bayan da babban lawyer gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda ya haddasa muhawara. Akalla kristoci 270 ne suka kauracewa majami'un kasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai COVID-19 ba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe wa sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na daya.
To kanun labaran kenan. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke arewacin Najeriya na cewa wasu garuruwa sun tarwatse sakamakon yawaitar kai hare-hare da 'yan bindiga ke yi a jihar.
Yanzu ba akwai mutane ƙauyuka 34 suna nan guduwa ba su koma garinsu ba, da an zata masu ake yi a kashe waɗansu, waɗansu kuma a kira ginin su.
Gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar kai abinci ta jirgin sama ga 'yan gudun hijira da ke wuraren da ake fargabar zuwa sakamakon ƙalubalen tsaro a arewa maso gabashin ƙasar.
In ba za a iya bi ta hanya ba, akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama kenan, a zuba ma mutane na abinci, a sauka musu da abinci.
A yayin da gwamnatin Najeriya ta bude wasu filayen jiragen samanta domin dawo da zirga-zirgar ƙasa da ƙasa, hukumar kula da shige da ficen baki ta ƙasar ta ce ta yi shirye-shiryen tabbatar da bin ka'idodin da aka gindaya na shiga ƙasar. Bayan haka kuma Sarfilu Hashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara da kawo muku labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Goyen baya da babban lawyer gwamnatin Amurka mai shari'a William Barr ke baiwa shugaba Donald Trump akan batun kiyaye doka da oda da yake jaddadawa a yakin neman zaben shugabancin ƙasa. Ya haddasa muhawara akan rawar da ta dace ma'aikatarsa ta taka a harkokin siyasa. Lokacin da Trump ya ziyarci Kenosha a jihar Wisconsin ranar Talata da ta gabata domin ganewa idonsa ɓarnar da aka yi wa cibiyoyin kasuwanci da kuma sanar da tallafi na gaggawa na dalar Amurka miliyan 40, Trump ya tafi tare da Barr da yake jaddada kalaman campaign din Trump akan yadda mayaka suka mamaye zanga-zangar wariyar launin fata da zaluncin 'yan sanda. Barr ya faɗa wa taron shugabannin al'umma cewa bisa umarnin Trump ne 'yan kwanaki da suka shige ya haɗa jami'an gwamnatin tarayya da zai tura Kenosha. Birnin ya yi fama da mummunar zanga-zanga biyo bayan harbin bakar fata ba Amurke Jacob Blake da jami'in 'yan sanda ya yi a ranar 23 ga watan Agusta da ya kashe masa ɓarin jiki. Akalla kristoci 270 sun ƙaurace wa majami'un ƙasar Kamaru da suke ikirarin cewa ba su yadda akwai COVID-19 ba. Waɗanda suka ƙaurace ɗin sun yi bayanin cewa sun ga waɗanda suka bi sharuɗan da majami'un suka gindaya sun kamu kuma sun mutu da cutar. Daga ciki akwai 'yar shekara 37 Annabella Tabot wadda ta ce ta bar majami'ar Tabernacles of Freedom saboda fastonta ya ruɗe ta cewa babu COVID-19. Tabot ta ce fastonta ya umarci mijinta ɗan shekara 60 kada ya je asibiti, maimakon haka ya dinga yi masa addu'a ya warke daga aljanu.
His health condition kept on deteriorating and he finally died.
Lafiyarsa ta dinga taɓarɓarewa har ya mutu. An yi sa'a gwamnati ta shigo ta killace shi kuma sauran iyalin shi ba su kamu ba. Gwamnatin Kamaru ta rufe majami'ar Tabernacles of Freedom a watan Agusta domin yin wa'azi cewa COVID-19 maganar ƙanzon kurege ne. Daga cikin membobin majami'ar 300 sun bijirewa dokar gwamnati suka ci gaba da yin ibada a wajen majami'ar. Tun 5 ga watan Maris Kamaru ta sanar da sama da mutum 19,000 suke dauke da COVID-19 kuma 415 suka mutu a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Jihohin kasar ta Afirka ta tsakiya ɗora alhakin hakan kan halin ko in kula da rashin ilimi da kuma gazawar wasu majami'u su ilmantar da masu ibada su fahimci hadarin da ke tattare da COVID-19 daga cikin matsalolin da suka ƙara yawan masu cutar. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Lahadi ya musanta rahotannin kafar yada labarai cewa ya kushe sojojin Amurka da suka rasu a yakin duniya na daya. yayin da ya tsallake bikin tunawa da zagayowar ƙarshen yakin da aka gudanar a ranar da aka tafka ruwan sama a wata makabarta da ke wajen Paris. ‘Yan Democrats tare da kafar yada labaran ƙanzon kurege sun kaddamar da gagarumin kamfen ɗin ƙarya wanda ba a taɓa ganin irin shi ba. Shugaban na Amurka ya wallafa a shafinsa na Twitter. Za su iya faɗar komi kamar yadda suka faɗa a kaina da rundunar soji, suna fatar ganin ta samu karɓuwa. Mujallar Atlantic a makon da ya gabata ta buga rahoto cewa shugaban na Amurka ya ƙi zuwa makabartar na yakin duniya na ɗaya da ke Aisne Mame saboda yana gudun kada ruwa ya jiƙa masa gashi. Bayanan na mutum hudu da ba a faɗi sunansu ba sun ce Trump ya faɗa a gaban manyan jami'ansa a safiyar ranar da za a gudanar da bikin a watan Nuwamba cewa me zai sa in je makabartar tana cike da masu asara. A wannan tafiyar kuma mujallar ta ce Trump ya sake kiran sama da sojojin Amurka 1,800 da suka rasa rayukansu a yakin na Blewood shashashu da suka bari aka kashe su. Trump dan Republican yana fuskantar kalubalen sake neman zabe da Joe Biden na jam'iyyar Democrat a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba wanda nan da nan yake amincewa da sharhin na Atlantic.
Madalla an jima kadan Aishatu za ta sake dawowa da karin labarai. To amma kafin nan bari mu leka a taskar rahotannin namu. Wasu al'ummomi a jihar Kaduna na ci gaba da kokawa akan ci gaba da fuskantar hare-hare ƴan bindiga da satar mutane domin karbar kuɗin fansa. Duk kuwa da kokarin da hukumomi ke cewa suna yi a yaki da ƴan bindigar. Rahotanni sun bayyana cewa tuni wasu garuruwa suka tarwatse a jihar. A yayin da harkokin noma da sauran sana'o'i suka tsaya cak a yankunan. Daga Kaduna ga rahoton Isa Lawal Ikara.
Al'umar yankin na Udawa dai sun ce akalla garuruwa 34 ne ƴan bindiga suka tarwatsa saboda hauhawar hare-hare a yankin da yanzu dai suka zama ƴan gudun hijira. Manoma da ƴan kasuwa da dama na yankin dai yanzu sun ce sun haƙura da harkokinsu na yau da kullun saboda yadda yankin na Udawa ya zama kamar wani fagen yaƙi biyo bayan hare-haren ƴan bindigan da ake yawan gani.
Yanzu fa akwai mutane ƙauyuka 34 suna nan Udawa. Basu koma garin su ba da an je kama su ake a kashe waɗansu waɗansu kuma a kina ginin su kuri ya lalace ba a zuwa gona yanzu amfanin mutane gaba da lalace a gidan kai.
Kana magana da Aliyu Udawa. Gaskiya muna neman taimako wajen gwamnati ta taimaka mana saboda hanyar nan daga nan zuwa birnin Gwarima ya zama na biyo sai dai duk wanda ya bi ya sai da rayuwar shi ne sai abin da Allah ya yi da shi. A hanyar Yankuba tsakani da Allah hanyar gona da ina ne duk yanzu muna a ɗarɗarni. A kai ta nesa ni kayan kaina nan na haɗu da su.
Wato ana maganin su kenan waɗannan masu sace mutanen.
Inda za ka yi nisa hanyar gona inda yake da dajin nan za ka gansu.
Ana magana cewa jami'an tsaro ba su san ina inda mutanen suke ba sun suna cikin daji. Kenan ashe da za a zo gurin ku sun suna da ku kai su.
Sosai ku yanzu kamar wanda suke yin aiki ai akwai wanda yanzu za su haɗa kai da su a ce gwamnati za ta sa ta a ciki. Insha Allah duk inda ake zo suke ɗin za a yi amfani su.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta shashen alwashin shawo kan wannan matsala ta hauhawar hare-hare na ƴan bindiga a yankunan karkara musamman ganin yadda hare-haren ke neman ganin sun kawo cikas a bangaren noma. Malam Samuel Aruwan shine kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Akwai matakai daban-daban wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna daukawa kuma muna da yakinin cewa insha Allah wannan matakan da ake dauka kwaliya za ta biya kudin sabulu.
Mutanen suna kokawa cewa yakin da ake da ƴan ta'adda a Zamfara da Sokoto su suke maralowa ta daji. Kuna da wannan masaniyar?
Kwarai da gaske muna da wannan masaniyar kuma ina amfani da wannan damar mu nuna alhininmu da kuma bacin ranmu duk abin da ke samun al'ummomin da suke nan. Mai girma gwamna yana sane wadda insha Allah za a gan a zahirance ayyukan da ake faɗa.
Tun bayan kaddamar da hararren rundunar sojin Najeriya a yankunan jihohin Zamfara da Katsina dai wasu al'ummar yankunan Kano komin birnin Gwari da Giwa ke ta kokawa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaida Isa Lawal Ikara, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Dubban masu zanga-zanga sun mamaye titunan manyan biranen Belarus a jiya Lahadi. A yunkurin baya-bayan nan, na nuna kin amincewa da nasarar da aka ba wa shugaba Alexander Lukashenko da ya dade yana kan mulki. Suna fadin tafi daga nan da kai bera ne. Masu zanga-zanga suna wulbulla tutocin adawa masu ruwan ja da fari. An tsare akalla mutum 100 a cewar kamfanin dillancin labarai na Rasha, kamar yadda ta ambaci gwamnati tana cewa. Yayin da cibiyar kula da haƙƙin dan adam ta Vesna da ke birnin Minsk ta bayyana adadin a matsayin sama da 200. An nuna zanga-zangar da tsare mutanen a wasu biranen a kafar yada labarai na cikin kasar. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya faɗi cewa yan sandan kwantar da tozoma da jami'an farin kaya sanye da abin rufe fuska da kare kai sun yi amfani da motocin soji da igiyar ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar. Matsayin gwamnatin Trump da kamfen ɗin Biden sun sha bamban akan halin tattalin arzikin Amurka da yake ana saura makonni 8 kafin zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Sakataren kuɗi Steven Mnuchin ya bayyana raguwar rashin aikin yi da kashi 8.4 cikin 100 a watan Agusta da ƙaruwar ayyukan yi miliyan 1.4 a matsayin shaidar tattalin arzikin Amurka mafi girma a duniya na farfadowa daga koma baya da ya samu sanadiyar annobar coronavirus. Amma ya amince da cewa tattalin arzikin na Amurka har yanzu na buƙatar sababbin aikin yi aƙalla miliyan 7.5 ya koma gurbin shi na watan Maris, lokacin da aka samu raguwar marasa ayyukan yi mafi ƙaranci cikin shekaru 50 na kashi 3.5 cikin 100. Amma Sanata Kamala Harris, mataimakiyar abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, ta bayyana cewa Trump ya gaza matuƙa kuma ba shi da ƙwarewa wajen tafi da tattalin arzikin ƙasa lokacin annoba.
Madalla a gaida Aisha Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta kaddamar da wata sabuwar hanyar kai abinci ta amfani da jiragen sama masu saukar ungulu ga 'yan gudun hijira da ke yankunan da ake fargabar zuwa sakamakon kalubalen tsaro. Haruna Dauda Biyu na dauke da karin bayani.
An dai kaddamar da shirin ne a gaban ministan ma'aikatan agaji da jinƙai na ƙasar Hajiya Sadiya Umar Faro, inda aka sauke wasu daurin abinci daga jirgi mai saukan angulun ta sama ta hanyar kumbu da ake kira parachute, da kuma aka ce hakan za a dinga aiwatarwa a irin wuraren da ke da fama da matsalar tsaro saboda samar ma 'yan gudun hijiran da ke irin waɗannan yankuna kayayyakin abinci.
So mun zo mu duba, mu zauna, mu bincike wuraren da aka ce ba a iya zuwa ta hanyar mota ko kuma saboda wa'yansu dalilai. Muga ta hanyar da za a bi abun nan cooperation din Nigerian military, especially Nigerian Air Force. Muga cewa to in ba za a iya bi ta hanya ba, akwai wata hanyar da za a iya bi ta sama kenan, a zuba ma mutanen abinci, a sauka musu da abinci.
Wani tabbaci za ku baiwa mutanen cewa wannan abincin da ake kokarin kaiwa mutanen ta sama ba zai shiga hannun miyagun wanda ba su aka yi da su?
Za mu iya kashin kokarinmu a ga cewa hakan ba ta faru ba. Shi yasa dole sai an tsaya an bincike an duba an ga wuraren na inda mutane ne suke masu bukata ko kuma wuraren yan ta'adda ne.
Kwamandan jami'in sojan Mr. Precious Amadi ya ba manema labarai karin haske game da yadda za su gudanar da aikin nasu kamar haka. Ya ce sojojin saman Najeriya suna da karfin samar da abinci ta sama ga mabukata ta hanyar jirgi mai saukan angulu saboda a kaucewa batun yunwa ko kuma rashin samun abinci. Sojojin saman za su iya kuma za mu yi idan akwai bukatar yin hakan, a cewar Komanda Precious Amadi. Shi ko mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur ya bayyana ministan ne irin asaran da gwamnatin jihar ta yi sakamakon wannan hare-hare na kungiyar Boko Haram din.
We've lost almost 30% of our total housing stocks.
Ya ce marasa kusan kashi 30 na gidajenmu, marasa azuzuwa fiye da 5,000 kama daga makarantun primary, secondary da ma makarantar gaba da secondary. Mun kuma rasa ɗakunan shan magani fiye da 220. Mun rasa abubuwa da dama a jihar Borno, amma yanzu mun soma gina waɗansu daga cikinsu. Don haka za mu yi ƙoƙarinmu mu ga mun haɗa gwiwa da ku don taimakawa al'ummarmu. Muna goyon bayan ma'aikatanku ƙwarai da gaske, kuma muna samun tallafi daga wajen hukumar bankasashiya arewa maso gabacin Najeriya, wato NEDC, da kuma hukumar samar da agaji gaggawa na NEMA. Dukkaninsu muna aiki tare, a cewar mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Umar Usman Kadafur. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A yayin da gwamnatin Najeriya ta bude wasu filayen jiragen samanta domin dawo da zirga-zirgar kasa da kasa, hukumar kula da shige da ficen baki ta kasar ta ce ta yi shirye-shiryen tabbatar da bin ka'idodin da aka gindaya na shiga kasar. A wata hira da wakilin mu Salisu Shehu Ashaka, shugaban hukumar Muhammad Baban Dede ya ce sun yi tanadin kare jami'an su da ke filayen jiragen sama daga kamuwa da cutar coronavirus da kuma tabbatar da bin sauran ka'idodi ciki har da na bayarwa da sabunta takardun izinin shiga kasar.
Idan ka shigo ta jirgin sama ta ayyu har ka fita daga airport ba za ka tsaya ko ina ba, amma za ka tsaya gun immigration kuma ko ina duniya haka ne, saboda gun custom za ka yi wuce a ce ba ka da abin da za ka yi declaring ka wuce, amma dole ne ka tsaya gun immigration gaba da passport ɗinka ya duba ga za ka shigo. To mun sa mun iyaka ta gilashi, ma'aikatanmu mun kare su daga samun cutar annoba COVID na farko kenan. Na biyu, sabon dokar da gwamnati ta bada da muna karɓar passport, idan shigo iyaka za ka karɓi passport sai ka je ka test ka dawo. Alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta ce kafin ka shigo jirgin sai kana da test ya baka da COVID. Idan ka shigo za ka je ka test bayan kwana 7, za mu samu text message kuma mun duba cikin dokanmu ta ƙasa shiga da fice cewa lalle duk wanda bai bi dokar ba za a iya hukunta shi, ko da ɗan Najeriya ne ko ɗan waje. To kaga mun yi tsari mai kyau. Na biyu kuma, akwai mutanen da suke cikin ƙasar nan COVID ta kama su, mun rubuta ministan cikin gida ya ba su afuwa, tunda ba laifinka bane. Idan biza ka bata kare ba kafin 23 ga wata da aka rufe iyaka, ba za mu caji ɗinka kuɗi ba, za mu baka har sati ɗaya ko sati biyu ka wuce ka koma gida. Haka wanda suke waje sun yi bizan su ba su taho da shi ba aka ife iyaka, za mu basu shigo da bizan su ba sai da sun sake biya ba. To kaga wannan babbar dama ce muka ba wa mutane wanda suke son shigo ƙasar mu, ko wanda suke zaune a ƙasar mu ba 'yan ƙasa ba, ba za a kama su da laifin da basu yi ba. Ko da kai kana zaune a ƙasar ne kana waje, misali kai mutumin Amurka ko mutumin India, kana zaune a India sai ras dan permit ɗinka na ƙasa ya expire, za mu ka ce ka shigo. In ka shigo da wannan expired din wanda ya kare, za mu baka kwana 30 ka tabbata ka gyara. To har duk wannan gyara-gyaran da mun shirya insha Allah babu damuwa, kuma airport ɗin ba gaba ɗaya za a bude ba, bi kawai za a bude.
Akwai kasashen da suke kefi kamar suka ce ba za su bar 'yan Najeriya su shiga kasashen su ba, kamar kuma agoshi da kuke so ku yi kamar irin wannan abu da ake cewa titko tatu, in sun hana mu shigowa mu ma za mu hana mutanen.
A sabon biza da aka shugaban ƙasa ya wallafa sunanta NBP 2020, wannan sabon biza tana da makaddashi babba guda daya, shine reciprocity tsakanin ƙasa da ƙasa, abinda kai mun zan maka. To wannan biza din da haka aka kafa ta, duk mutumin da yace kar mu yi kaza, mu ma sai mu ce masa kar yi kaza. In ka ce mana kar mu shigo gidanka mu yi aiki na dan kadan, mu ma sai mu ce to kai ma kar ka shigo gidan mu in mai ya lalace gundan mu ne mu dan wata ƙasa. Ka ka ce mana kar ka shigo ƙasar mu ka zauna, sai dan ayi da ka shigo ka koma lokaci kada, mu ma sai mu amma da irin biza.
Shugaban hukumar kula da shige da ficen baki ta Najeriya Muhammad Baban Dede kenan a tattaunawar su da Salisu Shehu Ashaka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Bayan haka a kore yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma Sarfilu zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Sun zarafin fararen hula daga jami'an tsaro abu ne da aka saba gani ya kuma zama ruwan dare a Najeriya, lamarin da wasu lokutan kan kai ga nakasarwa har zuwa asarar rayuka. Batun kenan da za mu daura a kai, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfilu Hashim Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin zargin wani DPO na rundunar 'yan sanda a cikin garin Bauchi mai suna SP Baba Ali Muhammad. Ya ganawa wasu matasa uku azaba ta hanyar daure su da dukansu da taɓarya, ya karya musu sawaye da hakan ya yi sanadiyar mutuwar 2 daga cikin matasan. Mun dai je da 'yan sanda suka kai gawa 1 daga cikin yaran mai suna Babangida Kamfala gida wajen iyayensa don jana'iza. Matashi na biyu kuma ya mutu a asibiti. Matashi na uku wanda yake da sauran numfashi a duniya ya tsira da raunukan karaya, kamar yadda muka ji labarin abin da ya faru daga bakinsa a makon da ya gabata. Shi dai wannan DPO Baba Ali Muhammad ya dauki hukunci a hannunsa maimakon bin tsarin da dokan Najeriya ta samar ga dukkan wanda ake zargi ko aka samu da aikata wani laifi. Ƙungiyar PD mai kare haƙƙin 'yan Adam ta ɗaura aniyar bin kadin waɗannan matasa don tabbatar da ganin an yi musu adalci.
Ni ne mai suna Comrade Mbani Ilyas Afka, wakilin kare 'yancin 'yan bil'adama. Ina aiki da wata NGO kungiya mai suna Prisons Inmate Development Initiative wanda ake ce mata ita PD Nigeria. Kaman mun samu rahoto ne a ofishin mu ran 21 ga watan 7 2020 game da zargin cin zarafi da toye haƙƙin ɗan bil'adama wanda shi police din DPO, watan ana ce masa DPO mai suna SP Baba Ali Muhammad, wanda shi ne shugaban wannan police station din wanda ake ce mata township, that is A division kenan, na garin Bauchi, akan ya kama yara guda uku wanda ake zargin su sun sata kaza. So akan zargin da abin da ya faru da su, ana zargin su akan ya sata kaza wanda ya kai ya duke mutane biyu sun mutu, ɗaya ya ji rauni, ya samu karaya wajen guda biyu a kafansa. Sai mu kuma da muka samu wannan rahoton, sai muka ci to bare mu bincike mu ji diddigi wannan maganan game da me yasa ya kai da wannan, har da police ya dauki doka hannunsa ya kashe mutane biyu, kuma har ɗaya karya masa kafa wanda ya kai yana da karya wajen uku a kafansa. Shine muka zo gidan iyayen, muka zo muka same su, muka yi hira da su. Bayan muka yi hira da su, muka samu shi ɗayan wanda ya ji rauni, wanda shi bai mutu ba cikin su, wanda ake ce masa Abdulhab Bello, shi ne ya gaya mana abubuwan da duk suka faru. Muka ɗauki jawabansa, bayan muka ɗauki jawabansa ran 23 muna cikin office, sai muka samu cewa ɗayan ya shi ma ya cika, don ɗayan da ya fara mutuwa ana ce masa Babangida Kamfala, shi da DPO a fadin sa jawabansa ya duke sa da tabarya a wajen a police station ya fadi ya mutu. Ɗayan kuma to bai mutu ba, san da kawo shi gida an kai shi asibiti, sai ran 23 da safi shine ya cika shi ma ya mutu. Ɗayan kuma yana nan. Rana inda muka gama binciken mu, sai muka rubuta petition wanda ake ce takarda zuwa ga shi shugaban 'yan sanda na Bauchi, commissioner of police. Muka kai koken mu game da abun da wannan DPO yayi, muna nuna adawa kai don bamu yadda ba wannan an toye musu haƙin su, ko laifi ne suka aikata, ai kuma shi dan sanda ya aikin sa yayi bincike ne ya gabatar da su a gaban kotu, amma wanda ya kai da kisa kuma ya yi aikin alkali, ya sake yin aikin gwamnan Bauchi, ya sa hannu kenan ya executing din su ya kashe su. Kaga wannan kuma ba hurumin sa bane. Biyu ga watan 8 muka samu kira a SP wanda ake ce mata Special Protection Unit, akan ana kiran mu zo bisa ga koken da muka rubuta gaba zuwa gaba da shugaban 'yan sanda na Bauchi. So muka diba duk victims din watan wanda yake raye da iyayen, suka je duk suka bada jawaban su, yanzu suna kan bincike, kuma mun kai duk abin da suke nema game da koken mu da muke zargin shi wannan shi SP Baba Ali Muhammad game da abin da ya aikata. So suna kan bincike dai, adkom din binciken shi ne za su gaya mana, kuma muna so shaida ma duniya cewa gashi abin da ya faru, kuma yaya ne mu gani meye ne koken su.
Wakilin kungiyar PD kenan Comrade Iyasu, shi ma mahaifin ɗaya daga cikin matasan, ya shaida mana abin da ya sani kan wannan batu.
Assalamu alaikum, sunana Malam Muktar Abdulhamid, anan cikin unguwar Doya. A ranar wata Alhamis 15 ga watan 7, kamar ƙarfe 7 na zo, sai iyalina take faɗa min cewa 'yan sanda sun zo sun tafi da Abdulwahab station na su. Na ce lafiya, ta ce ta ma ba ta sani ba. To sai na tashi na bi su, na je na same su suna gaban IPO zaune a kiram office na township. To sai na nemi ne magana da shi yaro na domin na san me ya faru, sai aka ce a kar kai magana da shi, yanzu muna bincike, sai dai an jima ka da mu. Ce to shikenan, na tashi na tafi can kamar karfe 11 zuwa 12, sai na koma na je na same su. Nace to ya za a yi, suka ce to waɗannan kaji dai za ku biya kuɗin kaji guda 7 a naira 2,000.
To sun ga muku laifin kenan?
Eh, sun faɗa mu laifin cewa kaji suka sata. A lokacin na masu, nace masu a wannan yaro ko ba ya sata? Suka ce to yau da yayi. Nace to Allah shi sauki. Suka ce za mu biya kuɗin kaji guda 7 naira 2,000 idan muka biya to sai a sai na za a yi. Nace to shikenan, kajin guda nawa ne suka ce guda 21. Amma sauran tun yake shi wannan wanda ya sai kajin dole biya sauran. Nace to shikenan. Nace to bane ke zan zo. To can da la'asar sai muna dauki uwan sai muka tafi. Na dauki naira 4000 sai na je na ba su. Na bi shi ai fiye wadin a waje ma muka same shi. Na ba shi muka godiya muka ce to sai yaya yake sai dai gobe. Sai muka nemi a fito mana da yaron domin mu gan shi sai aka fito da shi. Bayan mun dawo washe gari da safe sai muka je muka kai masa abinci. Kaman kimanin karfe 12 sai na koma. Na samu shi IPO. Ce musu ya za a yi. Yace kai hakuri. Kai hakuri. Yanzu abin da za a yi ka tafi gida. Ba ku san ku ya yan ku tarbiya amma mun mulle da fitar da su. Saboda haka idan aka juma sun huta za mu dauko su za mu dawo da su. Sai na ce to sai na zo na samu wannan fada mata. Sai na tafi masallaci. Mun je mun dawo ga masallacin Juma'a. Shikenan ina dawowa na bi wannan hanyar. Sai na ga motan yan sandan Hilos tare da wannan dan sandan. Suna ciki da yake ba sanin su ne duka ba. Shi dai na shaida shi. Shikenan na zo nan sai na samu mutane a tare. Sai na ga Abdu. Shi an me faru haka? Sai aka ce yan sandan ne suka kawo su. Sai su ya da suka dauko suka kawo shi. Sai aka ne mai dole su suka yi dole. To bakin abin ne faru kenan.
Su kai shi asibiti ba.
Ba su kai shi asibiti ba. Su suka jefar da shi a wuri.
Tuni dai mutane a Bauchi suka fara kira ga babban sifetin yan sandan Najeriya Muhammad Adamu da sauran mahukunta da su dauki matakin hukunta SP Baba Ali Muhammad ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu dan yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata.
Me da sunana Babangida Muhammad Gajin. To gaskiya hukuncin da ya dauka yayi tsauri kuma kamata yayi shi ma a masa abin da irin hukuncin da yawa yara mai tsauri akan su har yaje da kisa. To ai shi ma ya kamata a kashe shi. Kaga irin wannan abubuwan shi yake aifar da irin wayannan abubuwa su ci gaba. Ya kamata idan mutun yayi irin wani hukunci da ya zama mai na ganganci shi ma a masa jami'an tsaro. Kullun suna fadan cewa kar mutun ya dauki doka a hannunsa. To shi kuma jami'an tsaro ne kuma ya dauki dokan da ya wuce misali.
Assalamu alaikum. Sunana Suleiman Aliyu. Ni ina ga wannan dibiyo ba baya cikin hayyacin sikile wannan. Wadikila ya sha wasu abubuwa ne domin normal person ba zai maka irin wannan abin da yake. Wannan aikin ta'addanci ne ba. Ta'addanci ne kuma ni ina mamaki ma shi police commissioner Jimeta da wai har yanzu ma ba wani abin da naji an ce an yi wannan mutum. Ba ku akan wannan ya fara ba. Waɗannan ne wadanda suka mutu amma ai an ce da kasa cika za ko wani abuka an kai wurin yi sai ya dinga dukan kawai ka sai ya kakare in ya kakare da ya kasa cika ka to ai kaga wannan bala'i ne aka kama mutanen Bauchi ko ma kaza baki da wannan duk wadanda suke da ruwa da zaki akan wannan ya kamata su yi wani abu shi ma yanda ya din ai masa.
To sunana Adamu Shehu. To ni dai a gaskiya a ra'ayina wato a tsauraran bincike sosai idan aka tabbatar da hakan ya faru to ya kamata a dauki abun nan kamata a dauki hukunci mai zafi wato akan shi wannan dan sanda da ya gabatar da wannan rashin hankali akan waɗannan yara har ta kai ga mutuwar mutum biyu da kuma yana nan a rugurguza ne wato kafa yana kwanciya asibiti. A gaskiyar magana ina ganin karshen irin abin da za a iya mashi wato a sallame shi a aiki sannan kuma abin da hukunci ta zanta akan shi hukunci ya zanta akan shi a aiwatar da shi ba tare da wani bata lokaci ba.
Allah kyauta da fatan wannan lamari zai zama izina ga sauran jami'an tsaron da ke cin zarafin mutanen da ya kamata su kare tare da samar musu tsaro kamar yadda filin ciki da gaskiya ya saba zamu jira mu ga sakamakon da zai biyo baya sannan mu dawo dan sanar da ku masu sauraro yanzu amaradin Abdulwahab Muhammad da Nasir Adam Elhikaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim kuma daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Shirya gaida Sarfilu Hashim Gumel sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aishatu Sule da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Dedone da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.